الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddar haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata 20 ga watan Rabiul Awwal hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1443 wanda ya dace ma 26 ga watan 10 shekara ta 2021 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Lum'atu li itiqadil hadi ila sabilir rashad na Sheikhul Imam Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdullahi ibn Qudama al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am kamar baka ya ringa mata kamar ne ko mahaifiyarsa bata rasu ba waɗanda suke makusantan mahaifiyarka matsayin mahaifa suke gare ka akwai haƙƙi na zumunta wanda kyautata musu wannan wajibi ne farai ba sai sun mutu ba sai mahaifiya ta mutu ba na'am shi abinda muke so mu sani shi wato ayyanawa a wajen la'anta wannan kwata-kwata baya dacewa a jumulce zaka iya la'antar duk wanda Allah ya la'anta da duk wanda manzon shi ya la'anta zaka iya cewa Allah ya la'anci mai kaza amma kaga mutun ya aikata aikin ko ya sifanta da sifar ka ce mishi Allah ya la'ance ka wannan kwata-kwata ya saba ma shari'a kuma in kaga mutun akan kuskure farko abinda ake bukata na kai masa nasiha ka ja hankali shi mai yiwuwa yakan aikata wannan abinda bai dace ba akan jahilci ko kuma kasancewar kawai rudi ne na shaidani wanda inda za a gabatar masa da gargadi da nasiha to zai iya karba to wannan shine farko abin da ake ma mutum amma shi ayyana mutum a wajen la'anta wannan kwata-kwata bai ya dacewa domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ringa kama sunayen wasu yana la'antarsu take yake ubangiji ta'ala ya taka masa burki ai turo masa sakon laysa laka min al'amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibuhum fa innahum zalimun wanda kuma waɗannan wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ringa la'antar su kowanne daga cikin su sai da ya musulunta kuma ya kyautata musuluncin shi dan haka ne sai dai a tajmulce kawai Allah ya la'anci mai kaza ko kuma Allah ya la'anci mai kaza na'am
yake zancan kiwo amma Allah ya magana kan cha ila arifin
shi abinda muke so mu gane mas'ala ce wanda mun wuce da ita maganar mai aikin shine ake la'anta amma ba ainihi ba ka kama sunan mutum ko kuma ka ayyana mutum ka la'ance shi yin hakan yana sa ma mutum in ma kasancewar yana da wani kwadayin ya karbi gargadi yana iya nisa kara nisanta kuma taimaka ma shaidani ne akan haka wannan hadisi shine dalili manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji ta'ala ya taka masa duki na'am
wai kamar zakata kuma gurgurdo ne kuma ai zama dardawa
kayan gona akwai wadanda ake hadawa akwai wadanda ba a hadawa irin abubuwan da ake nomawa a nan na hatsi da dawa da wake da gujiya kowanne zaune da yake da dindin kanshi kowanne daga ciki sai ya kai nisabi sannan zakka take zama wajibi nisabin shine wato wuski biyar shi ko duk wuski daya sa'i 60 ne shi kuma sa'i mudu 4 ne kenan idan ka hada wuski biyar shine abinda zai baka wato sa'i 300 shi kuma duk sa'i mudu 4 ne mudu 4 ko girgijen tiya ne wanda ake awo da ita ana dan haka shine malamai suka kiyasta walwalan abinda yake isa zakka na kayan gona abinda ake nomawa da tiyar da ake amfani da ita anan shine kamar tiya 280 in ku akan sikili aka dora to in dai ya kai kilo 900 to zakka ta zama wajibi in yayi kasa da haka sai dai sadaka ta neman lada amma zakka bata wajibta ba a cikin wannan abinda aka samu na kayan gona dan haka kuma kowanne da hindin kanshi yake zaune kamar yadda muka yi bayani da gujiya da wake da hatsi da dawa kowanne sai in ya kai wannan gwargwado zakka take zama wajibi a cikin shi zalunci ne ta'addanci ne misali kalauta ma dabba kayan da sun fi karfinta ko kuma tana tafiya bakin gurgudan ikonta mutum ya ringa dukanta cewa sai ta yi yadda yake so wannan kwata-kwata haramun ne an gane ko don haka ubangiji ta'ala ya yi umarni game da tausasawa a cikin dukkan wani lamari kuma kar mu manta shi wannan hadisi kamar yadda wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu cewa dabbobi suna da haƙƙi an gane ko menene haƙƙin dabba shine naka kula da ita naka bata ci ka bata sha musamman in kai ka zo ka daure dabba kuma ya kasance a kan lokaci kuma duk aikin da zaka dora ma dabba ya zamanto gurgudan karfinta ne kamar yadda azantar da dabba a hadisin ya nuna mana cewa sababi ne wanda yake na shiga wuta to dan haka wannan karamar dabba ce ma mage ce to ina ga waɗanda suke manyan dabbobi kuma ina ga wanda yake dan adam dan haka dai baya halatta dabba mutum ya zamanto yana dukanta so yake kawai sai ta yi saurin da shi yake so alhali ita ba tana yi bakin gwargwadon karfinta baya halatta ko mutum ya lauta mata kayan da sun fi karfinta wanda da kyar za ta kai su ko ta kai su a gajiye za ta kai wannan baya halatta darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato mun tsaya karshen gabar da malam yake bayani game da abin da ya ciro na fadar wato al-Imam Ahmad ibn Hanbal al-Shaybani wanda malamai suke masa laqabin Imam Ahli Sunna wal Jamaa game da fadar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yake cewa inna Allah yanzilu ila sama'i dunya, lalle ubangiji mai girma da daukaka na saukowa zuwa saman duniya. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa, idan kashi ɗaya daga cikin ukun dare ya rage, ubangiji mai girma da daukaka yakan sauko zuwa saman duniya. Idan aka ce saman duniya wadda take ta kusa da mu kenan, wadda muke hangowa, domin su sammai adadin su bakwai ne a kan daya, kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa, alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Wannan sama ta farko ubangiji subhanahu wata'ala yakan sauko sauka wadda ta dace da girmansa, wanda mun fahimci ma'anar sauka, sauka sabanin hawa ce. To amma kaifiya da hakikanin yadda Allah yake sauka, wannan mun jahilce shi, domin shi bai faɗa ba, kuma manzansa bai faɗa ba. Don haka mun yi imani yana saukowa kamar yadda manzansa ya faɗa, sauka wadda ta dace da girmansa. Idan ya sauko yakan ma kansa kirari ya ce anal malik, kamar yadda yake cikin wata riwaya, ni ne sarki mai cikakken mulki wanda mallakar kowa da komai ke hannunsa. Sai ya ce wa yake neman gafara na gafarta masa, wa yake da wata bukata na biya masa. Ubangiji ta'ala ba zai gushe ba yana fadar haka har sai an kai lokacin da alfijir yake to. To haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada. Shine al-Imam Ahmad yake fada game da wannan hadisi da ire-irensa, yace da hadisin da manzon Allah yake fada, inna Allah yurafil kiyama, lalle ubangiji ta'ala za a ganshi wato a filin kiyama, kamar yadda ya tabbatar ma bayinsa mu'minai cewa za su ganshi a ranar kiyama. Wujuhun yawma idhin nadira nadira ila rabbiha nadira, kuma haka ya faɗa, kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun. Al-Imam Shafi'i ya kafa hujja da wannan aya akan tabbacin cewa mu'minai za su ga ubangijinsu, domin waɗanda suka kafirce ma ubangiji subhanahu wata'ala, Allah ya sha makance tsakanin shi da su ba za su ganshi ba, saboda yayi fushi da su. To kenan mafhumul mukhalafa, mu'minai tunda ya yarda da su, ya amince da su, to zai yaye shamaki za su ganshi kamar yadda hadisai suka tabbatar. Kuma haka ya faɗa, lillazina ahsanul husna wa ziyada, na ga waɗanda suka kyautata tsakaninsu da ubangijinsu, alhusna ita ce aljanna, wa ziyada da ƙari na musamman. Manzon Allah ya fassara mana wannan ƙari cewa shine ganin zatin Allah subhanahu wa ta'ala. Haka a cikin suratul Kaf, lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid, naga yan aljanna duk abin da suke so a gidan aljanna. Ubangiji ta'ala ya ce wa ladaina mazid, abunmu kuma suna da wani ƙari na musamman. Menene ƙarin? Shine ganin zatin Allah subhanahu wa ta'ala. To shine anan ya ce wa inna Allah yurafil kiyama, cewa ubangiji ta'ala akan ganshi wato a filin kiyama, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa, yake cewa ku san da cewa za ku ga ubangijinku a ranar kiyama. Manzo Allah ya ce irin yadda kuke ganin wata wato daren cikarsa, tashbihur ru'ya ne bil ru'ya, an gane ko? Yadda muke ganin wata, ganin wata duk inda kake zaka ganshi, da wanda yake tsaye, da wanda yake zaune, da wanda yake kwance, duka zai gani. Don haka manzon Allah ya ce la tubamuna fi ru'yatihi, ma'ana ba kwa matsatsa da juna, turayya da juna a wajen ganinsa. To haka kowa daga inda yake zai ga ubangiji subhanahu wa ta'ala a ranar kiyama. to shine sai yace wa ma ashbaha hadhihi al-ahadith da abin da yake kama da waɗannan hadisai al-imamu ahmad yace nu'minu biha yace mun yi imani da su wannan saddiqu biha yace kuma muna gasgata su la kaifa yace ba tare da nuna wata kaifiya an gane ko ba la kaifa yace ba tare da bincike game da wata kaifiya wala ma'anan yace ko wata ma'ana wadda take ta daban sabani yadda wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya faɗa kenan ba tare da wani tawili ko jirkitawa kamar yadda su al-mu'awwila ko mu ce al-mutakallima suke canza waɗannan lafuzza wato su jirkita su su ba su wata ma'ana ta daban wanda shine tawilin da suke wanda a hadisi na farko cewa ubangiji ta'ala yana saukowa zuwa samar duniya a kowane dare idan kashi ɗaya daga cikin ukun dare ya rage anan saboda toshewar basira da Allah ya musu wai su suna ganin cewa in sun tabbatar masa da sifa ta sauka wai sun kamanta shi da halittunsa sai suka yi wani tawili suka ce wasu suka ce a wai rahamarsa ce take sauka ba shi bane ba yake sauka to malamai suka ce musu ai to rahamar Allah subhanahu wataala a kowane lokaci sauka take ba take banta ba da kashi ɗaya daga cikin ukun dare na karshe kuma in har rahama ce ita rahamar za ta ringa ma kanta kirari ta ringa cewa ni ce sarki mai cikakken mulki wa yake da bukata na biya masa wa yake roƙon gafara na gafarta masa kuma Allah subhanahu wataala kamar yadda manzon shi ya faɗa mana a ran da ya halicci sammai da ƙasa ya halicci rahama 100 ɗaya tak ya saukar da ita zuwa doron ƙasa rahama 99 Allah ya dakace su abun shi domin jin kan bayin shi mu'mini a ranar kiyama wasu suka ce a mala'ika ne yake sauka daga cikin mala'ikunsa to in har mala'ika ne yake sauka ai ba yadda za a yi mala'ika ya ce anal malik kuma mala'ika zai ce wa yake neman gafara na gafarta masa wa yake da wata bukata na biya masa don haka aqidar ahlus sunna wal jamaa duk abin da yazo na sunayen Allah subhanahu wataala ko sifofinsa a cikin ayoyi na alqur'ani ko a cikin hadisai ingantattu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai tsaye ka sallama ka yi imani ka gasgata da waɗannan hadisai lafazin da ma'anar ka tabbatar da shi sanin kaifiya da haƙiƙanin wannan sifa kuma ka maida ma Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ya faɗa laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir kamar yadda ya faɗa wa lam yakul lahu kufuwan ahad kamar yadda ya koma faɗa hal ta'lamu lahu samia shine yace la kaifa yace mu ba ma binciken wata kaifiya mu ci yaya yake sauka domin shi bai faɗa ba kuma manzon shi bai faɗa ba wala ma'anan kuma ba ma ba lafazin wata ma'ana ta daban wadda ta saba ma abinda Allah yake nufi ko manzon sa me wani tawili ko mu zo mu jirkita wannan duka ba aikin mu bane iya abinda yake aqidar ahlus sunna wal jamaa tabbatar ma Allah subhanahu wataala duk abinda ya tabbatar ma kansa da abinda manzon sa ya tabbatar masa na sunaye da sifofi ba tare da nuna wata kaifiya ko kamanta shi da halittunsa ko wani tawili ko wani jirkitawa ko kuma wani wahintarwa shine sai yace wala naruddu shay'an minha ba ma watsar da wani abu daga cikin abin da yazo na hadisai da ayoyi na alqur'ani ba ma watsar da wani abu kamar yadda wasu suke watsarwa sai su wahintar ma ubangiji subhanahu wataala waɗannan sifofi yace wa na'lamu annama ja'a bihi ar-rasulu haqqun yace mun yi sani mun tabbatar duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi gaskiya ce kasantacciya daga gun ubangijin sa domin Allah ya faɗa ya wanke shi game da san zuciya wa ma yadiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha kuma haka ya faɗa wa qul innama unzirukum bil wahyi sai yace wala naruddu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kuma mu yace ahlus sunna wal jamaa ba ma maida ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wani abin da yazo mana da shi mu watsar masa da kayan shi yace ba aikin mu bane wala naruddu ba ma mai da martani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace kaza mu ce a mu kuma ga abin da muka fahimta yace wala nasifullah kuma ba ma siffanta ubangijinmu bi aksara mimma wasafahu bihi nafsahu sama da abin da shi ya siffanta kansa da shi an gane ko ba ma siffanta Allah da sama da abin da ya siffanta kansa da shi kenan mun wadatu da abin da ya zo mana a cikin alqur'ani da sunna wanda bayani ya gabata kamar yadda wani daga cikin magabata yake cewa sanin abu har ya kai mutun ya bada labari game da wannan abu yana kasancewa ta hanya ɗaya daga cikin hanyoyi guda uku abu na farko ya zamanto ka taba ganin abin da idanka duk abin da ka taba gani da idanka zaka iya bada labari ka bada bayani cikakke game da sifar shi cewa kamar kaza yake kamar kaza yake hanya ta biyu in ma ya zamanto kaga abin da yayi kama da shi domin duk abin da ka ga yayi kama da abu zaka iya bada labari ka ce abu kaza kamar kaza yake kamar kaza yake hanya ta uku wanda ya san shi ya baka labarin cewa kaza ne kuma kaza da kaza ne kaga hanya ta farko ta kurgure ni domin babu wanda ya taba ganin zatin Allah subhanahu wataala a wannan rayuwa ta mu ta duniya hatta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har ya koma zuwa ga ubangijinsa bai taba ganin ubangiji mai girma da daukaka ba tambaya aka masa daren da aka tafi saman bakwai da kai shin kaga ubangijinka mai girma da daukaka manzon Allah ya bada amsar cewa nurun anna arahu haske ya sha makanci tsakani na da shi yaya za a yi na ganshi kuma shi ya faɗa mana yake cewa innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu ku san da cewa tabbas ba za ku ga ubangijinku ba sai kun mutu kuma annabi Musa alaihi salam kamar yadda Allah ya kissanta mana ya nemi ganin zatin ubangijinsa ubangiji ta'ala ya ce masa lan tarani ya Musa ba za ka iya gani na ba walakin unzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani kalli wannan dutse wanda yake kusa da kai in haske na ya bayyana ga dutsen in har dutsen ya tabbata kamar yadda yake to ka san da cewa da sanin zaka iya gani na falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakkan wa karra Musa sayka falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minin lokacin da hasken zatin Allah subhanahu wata'ala ya bayyana ga wannan dutse ja'alahu dakkan hasken zatin Allah subhanahu wata'ala sai ya maida wannan dutse ya rugurguje ya niki ya zama kura take yanke ganin haka annabi Musa sai ya fadi yana sume lokacin da ya falfado ya dawo cikin hayyacinsa sai yake cewa subhanaka tsarki ya tabbata gare ka ya ubangiji na wa ana awwalul mu'minin lalle ni ina daga cikin farkon masu imani cewa wata idaniya a nan duniya bata isa wata ganka to dan haka kasancewar hanya ta farko ta kuri gare ni saboda bamu taba ganin zatin Allah balantana mu ce kamar kaza yake hanya ta biyu ita ma ta kuri gare ni domin bamu taba ganin wani abu wanda yake kama da Allah subhanahu wataala shi yace mana laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir shi ya faɗa mana walam yakul lahu kufuwan ahad kenan me ya rage mana hanya ta uku wanda ya san shi kenan ya bamu labarin cewa yana da sifa kaza yana da kaza yana da kaza to dan haka kenan babu wanda zai bamu labari game da sunayen Allah da sifofinsa sama da shi kansa abinda ya faɗa a cikin Al-Qur'ani da abinda manzon shi ya faɗa an gane ko to dan haka shine yace wala nasifullah ba ma siffanta Allah bi aksara mimma wasafahu bihi nafsuhu da sama da abinda ya siffanta kansa da shi yace bi la haddin wala gayati dan haka yace mu yace ba ma siffanta Allah wato mu ambaci wata iyaka ko wata gaya an gane ko wannan ilimin ya wuce matsayin mu babu wata iyaka babu wata gaya kawai iya abinda Allah ya faɗa shi ba za mu ci jin Allah gulgudan shi kaza ko iyakar sa kaza ko kuma ganin Allah bakin iyakar shi kaza gulgudan shi kaza. Sifofin Allah subhanahu wa ta'ala ba su da gaya, ba su da iyaka. Shi ya faɗa qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bi mislihi madada. Yace ka faɗa musu cewa da dukkan tekun duniya gaba daya zai zama taddawa, alƙalinma na duniya, itacen duniya gaba ɗayan su zamanto alƙalinma, domin rubuce adadin kalmomin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Lanafidal bahru, gaba ɗayan tekun zai kare, gaba ɗayan alƙalinman za su kare, kabla an tanfala kalimatu rabbi, kafin wato kalmomin Ubangiji subhanahu wa ta'ala su kare. Yace walau ji'na bi mislihi madada, kai koda za mu zo wato da kwatancin tekun duniya da itacen duniya su koma zama alƙalami, ya zamanto kari ne domin a ci gaba da rubutawa. Kamar yadda a can cikin suratul Luqman yake cewa walau annama fil ardi min shajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah. Da duk abin da ke cikin doran ƙasa na itace ya zamanto alƙalima, wal bahru yamudduhu, teku da zamanto shi ne taddawa wanda zai ringa dadar alƙalima ana tsomawa ana rubutawa. Min ba'dihi sab'atu abhurin, bayan dukkan tekun da yake duniya a zo da linkin shi so bakwai, a ci gaba da rubuta kalmomin Allah, wannan tekuna za su kare, alƙaliman za su kare, kalmomin Allah ba su kare ba. To dan haka shine malam yace bila haddin wala gayatin, ba tare da wata iyaka ba kuma ba tare da wata matuka ba, domin shi ya faɗa laysa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Wannan ita ce ka'ida, laysa kamislihi shay'un, wani abu bai zamanto ba kwatancin Allah subhanahu wa ta'ala. Kenan wannan shine annabi sai yace wa huwa as-sami'ul basir, kuma shi mai ji ne mai gani. Kaga anan ya tabbatar ma kansa sifa ta ji da sifa ta gani, kuma ya kore ma kansa kamantacciya da halittunsa. Dan haka kenan ka'ida abun ahlus sunna wal jama'a, tabbatar ba Ubangiji subhanahu wataala duk abin da ya tabbatar ma kansa na sunaye da sifofi ko abin da manzansa ya tabbatar masa, tare da kore masa kamantacciya da bayansa, kuma ba tare da yin wani tawili ko nuna wata kaifiya ko kuma wohintarwa kamar yadda wasu suke. Shine sai yace wa naqulu kama qala, muna faɗa kamar yadda shi Ubangiji ta'ala ya faɗa. Wa nasifuhu bima wasafa bihi nafsuhu, kuma muna siffanta shi da abin da ya siffanta kansa da shi. Dan haka sifofin Allah lamari ne wanda yake tauqifi. Baka isa baka ce Allah yana da sifa kaza sai kana da dalili alqur'ani ko sunna, haka baka isa baka ce Allah yana da suna kaza sai abin da yazo a cikin alqur'ani ko sunna. Koda kasancewar abin ya kunshi ma'ana mai kyau, ma'ana ce ta cika da batsewa, to haramun ne ka siffanta Allah subhanahu wata'ala da abin da bai siffanta kanshi a cikin alqur'ani ko sunna. Kamar yadda malamai suke bayani, idan ka dauki kamar misali sifa ta hindasa shine injiniyanci, idan aka ce injiniyanci kwarewa a wajen kera abu, an gane ko kai abu yayi daidai kamar yadda ake bukata. In aka ce injiniya shine kwararre kenan wanda ya iya abu, wanda in yayi shi zai zauna kamar yadda ake bukata. To kaga kasancewar kyautata halitta ba kai ga Allah subhanahu wataala ba, dan haka ka zo ka ce hindasa sifa ce daga cikin sifofin Allah, ko ka ce ka bashi suna muhandis injiniya, to wannan haramun ne. Idan kai haka kai shishigi, ka ketare iyaka, ka kirkira ma Allah subhanahu wataala suna ko sifa, kamar yadda ya faɗa walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wa dharul ladina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malu. Kenan koda sifar tana da kyau, tana nuni zuwa cika da batsewa, in dai ba abin da yazo bane a cikin alqur'ani ko sunna, to baya halatta ka siffanta Allah subhanahu wataala da wata sifa, ko ka ambace shi da sunan da bai ambace kansa ba. dan haka al'amari ne tauqifi dole ka tuka wadatu da abin da ya fada a cikin alqur'ani ko abin da manzon sai ya fada a cikin sunna shine yace lanata adda zalika mana yace ba ma ketare haka ma'ana ba ma ketare alqur'ani da sunna wala yabluguhu wasful wasifina yace siffantawar masu siffantawa wato ba sa kai matuka game da siffanta Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ya faɗa wala yuhiduna bihi ilma bayi ba sa kiwaye Allah subhanahu wa ta'ala da sani an gane ko ma'ana duk abinda za mu siffanta Allah subhanahu wa ta'ala da shi na sifofi kamar yadda ya faɗa mana to ba mu kai matuka ba mu kai gaya ba kadan ne daga cikin abinda yake na sunayen Allah subhanahu wa ta'ala da sifofinsa muka sani malam yace nu'minu bil qur'ani kullihi mun yi imani da alqur'ani gaba ɗayan sa muhkamihi wa mutashabihihi ayoyinsa waɗanda suke muhkamat da waɗanda suke mutashabihat in aka ce aya muhkama wadda ma'anarta da bayaninta a fili yake baya ba a buƙatar sai ka aro wata aya ko wani hadisi domin gane ma'anarta shine muka yi misali fadar Allah subhanahu wa ta'ala wala taqrabu zina kar ku kusanci zina kaga wannan bata buƙatar cewa sai ka aro wata aya domin ka gane ma'anar me ake nihi da wannan ko wani hadisi in aka ce aya mutashabiha wadda sanin ma'anarta a koyi yake sai kai kokarin nemo wata aya sannan ta fassara ta ko kuma wani hadisi wanda yake da dama shine malam yace dukkan alqur'ani gaba ɗayan sa ayoyi waɗanda suke muhkamat wanda bayanin sa a fili yake da waɗanda suke bayanin su ya rikita ma'ana wanda sai masu ilimi suke iya ganowa yace gaba ɗaya ce mai imani da su shine sai yace wala nuzilu anhu sifatan min sifati ba ma gusar ma ubangiji subhanahu wa ta'ala wata sifa daga cikin sifofinsa li shana'atin shunni'at saboda wata aibantawa da ake yi mana mu ahlus sunna wal jama'a domin suna aibanta ahlus sunna wal jama'a suna cewa wai ahlus sunna wal jama'a wai mushabbihani wai suna kamanta Allah wai da halittunsa wai sun ce Allah yana saukowa wai in kace Allah yana saukowa ai ka kamanta shi da halitta ko kace Allah yana da hannu ai ka kamanta shi da halitta ko kuma kace Allah yana da idanu ka kamanta shi da halitta ko kace Allah ya daukaka akan al'arshin sa wai ka kamanta shi da halittunsa shine yace to mu saboda aibantawar wasu masu aibantawa yace ba mu gusar ma ubangiji subhanahu wataala duk wata sifa da ya siffanta kansa da shi da ita ko manzon shi ya siffanta shi saboda mu ka'ida muka bi alqur'ani muka bi da sunna abinda ya tabbatar ma kansa mun tabbatar masa ba tare da yin wani tawili kuma ba tare da nuna wata kaifiya ba kuma ba tare da jirkitawa ba shi yace mana yana da hannu mun yi imani yana da hannu sanin yadda hannun shi yake na gare shi mu ba mu sani ba amma mun tabbatar da cewa yana da hannu kuma mun fahimci in aka ce hannu mun san menene hannu hannu ba idanu bane ba kafa bane ba kai bane ba ciki bane ba baya bane ba to amma sanin yadda hannun Allah subhanahu wataala yake wannan na gare shi shi yace mana laysa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir shine yace wala nuzilu anhu sifatan min sifatihi ba ma gusar masa wata sifa daga cikin sifofinsa li shana'ati shunni'at saboda wata aibantawa da ake yi mana da ake aibanta mu kenan duk abinda za a fada a fada an gane ko ita gaskiya da yace kar aibantawar masu aibantawa su sa ya sa ka ja da baya indai ka tabbata abinda kake gaskiya ne to ka tabbata akan shi yace wala na ta'adda alqur'ana wal haditha kuma ba ma ketare alqur'ani da hadisi an gane ko duk abinda yazo a cikin alqur'ani ko yazo a cikin hadisi ingantacce na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam yace mu ba ma ketare shi kuma wala na alamu kaifa kunhi zalika illa bi tasdiqir rasul sallallahu alaihi wasallam wa tasbitil qur'an yace ba ma sanin kaifiyar hakikanin lamarin yace sai ta hanyar gaskatawa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa tasbitil qur'an kuma da tabbatarwa ta alqur'ani abinda manzon Allah ya tabbatar mana da abinda wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaskata ya faɗa da abinda alqur'ani ya tabbatar mu shine bakin iya abinda muke tsayawa ba ma yin gaban kanmu kamar yadda bayani ya gabata wani ya zo gun al-Imam Malik Allah ya ji kansa ya tambaye sa yace masa Allah ya faɗa a cikin alqur'anin sa ar-rahmanu 'alal arshi stawa sarki mai gamammiyar rahama ya daukaka akan al'arshin sa sai ya tambaye al-Imam Malik yace kai fastawa rabbuna yaya ubangijin namu ya daukaka akan al'arshin al-Imam Malik Allah ya ji kansa ya sunkuya kansa zuwa jimawa jibi ya keto masa saboda ganin girman zatin Allah subhanahu wa ta'ala saboda girmama Allah subhanahu wa ta'ala ya daga kai sai yake cewa al-istiwa'u ma'lum yace daukakar Allah subhanahu wa ta'ala akan al-arshin sai yace ai abu ne sananne sai yace wal imanu bihi wajib imani game da daukakar Allah subhanahu wa ta'ala akan al-arshin sa wannan wajibi ne dole ne mutum yayi imani domin shi ya faɗa a cikin al-Qur'ani shine sai yake cewa wato wal kayf sai yace majhul yadda Allah ya daukaka akan al-arshin yace wannan abu ne wanda ba a san shi ba sai yace was'alu anhu bid'a tambaya game da yadda Allah ya daukaka akan al-arshin wannan kuma bid'a ne wani sabon abu ne tunda shi bai faɗa ba kuma manzonsa bai faɗa ba take yake al-Imam Malik sai yake bada umarni ga almajiransa cewa maza ku fitar mun da wannan mutumin ina ganin dan bid'a ne kaga wannan yana tabbatar mana bincike game da kaifiyar yadda sifofin Allah subhanahu wa ta'ala suke wannan haramu ka tsaya inda aka zaida ka ya fada yana da sifa kaza kai imani yana da sifa kaza sanin kaifiyar sifar wannan kuma ka bara masa domin shi bai fada ba manzonsa bai fada ba kenan gaba ta gaba ita zamu tashi qala al-musannif rahimahullahu ta'ala قال أبو عبد الله محمد بن إدريس رحمه الله تعالى آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رحمهم الله تعالى وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله من غير تعرض لتأويله وقد أمرنا بالاكتفاء لآثارهم والاهتداء بمنارهم وحذرنا المهدثات وأخبرنا أنها من الضلالات فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومهدثات الأمور فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدئوا فقد كفيتم مالم الله يجي كانسا نافدا قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى مالم يكي فدا تشوى أبو عبد الله شين محمد بن إدريس الشافعي Allah ya ji kansa an danganta shi ne zuwa wani kakansa shi ne Shafi ake ce masa Ash-Shafi amma nisbar shi dangantar shi ta kan kai zuwa ga wato shi ne Al-Muttalib Ibn Abd Manaf domin yana daga cikin Qurayshawa dangantar shi ta tabbata zuwa ga kakannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko yana daga cikin Banul Muttalib Ibn Abd Manaf da haka suke masa laƙabin alimu Quraishi ma'ana babban malami daga cikin Qurayshawa shine al-Imam Shafi'i Allah ya ji kansa yake cewa amantu billahi, yake cewa nayi imani da Allah, wa bima jaa anillahi, haka nayi imani da duk abin da yazo daga gun Ubangiji na, ala muradillahi, akan abin da shi Ubangijin nawa yake ne, kenan ba akan abin da tunani na da ra'ayi na bai bani, a'a nayi imani da Allah, nayi imani da duk abin da yazo daga gunsa, kuma nayi imani da abin da shi Allah yake ne. Kenan anan me muke so mu fahimta, duk abin da yazo daga Allah subhanahu wata'ala na sunaye da sifofi yadda Allah yake nihi, to wannan shine abin da ya zama wajibi mumini yayi imani da shi, ba yi abin da ra'ayinka da zuciyarka ya baka ba. Shine yace wa bima jaa anillahi, sai yace ala muradillahi, kuma akan abin da shi Allah subhanahu wata'ala yake nihi. Sai yace wa amantu bi rasulillahi, nayi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa bima jaa ar-rasulillahi, kuma nayi imani da duk abin da yazo daga gun shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, iya abin da ya tabbata na sunnarsa, ala muradi rasulillahi, akan kuma abin da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ne. Kenan ba tare da yin wani tawili ko nuna wata kaifiya ko kuma wohintarwa ko kuma jirkitawa mutum ya bashi wata ma'ana ta daban. Kenan misali duk abin da yazo na sifa na sunaye da sifofi na Allah subhanahu wata'ala, ka tabbatar da wannan lafazi kuma ka shudar da shi akan ma'anar yadda yake, sanin kaifiya ka maida ma Allah subhanahu wata'ala, shine a takeice abin da shi wannan lafazi ya kunsa, kamar yadda shi al-Imam Shafi'i Allah ya ji kansa wato yake mana wannan bayani, wanda wannan kuma shine hakikanin kenan shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadin rasulullah, kai imani da Ubangijin ka, kai imani da duk abin da yazo maka daga gunsa, abin da manzanni suka zo da shi, kuma kai imani akan abin da shi Allah yake nihi, ba akan abin da tunaninka da ra'ayinka ya baka. Haka shi ma shahadatu anna muhammadin rasulullah, kai imani da shi cewa manzo ne na Allah, kai imani da duk abin da yazo da shi, kuma akan abin da shi manzon yake nihi, saboda shine yafi mu sanin Allah subhanahu wataala, saboda dan aikin sa ne, kuma duk abin da yake isar mana sako ne yake isar mana a madadin Ubangijin sa. Dan haka shine malamai suka ajje kaida ta shahadatu anna muhammadar rasulullah, shine kamar yadda suke fada, shine suke cewa wato ma'anar shahadatu anna muhammadar rasulullah tana da wato rukuni guda hudu. Rukuni na farko shine ta'atuhu fi ma amara, yi masa da'a game da duk abin da ya umarni. Rukuni na biyu wajitina wa tasdiquhu fi ma akhbara, gaskata shi game da duk abin da ya bada labari. Rukuni na uku wajitina ma anhu naha wa zajar, nisantar duk abin da manzon Allah yayi hani ya tsawatar. Na ƙarshe shine wa allahi ubadallahu illa bima shara'a, kar abauta ma Allah da wata ibada sai abin da ya shar'anta, abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo mana da shi a matsayin ibada, to mu wadatu da shi a matsayin ibada, kar mu kusanci Ubangiji da wani abu wanda yake mai sunan ibada wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai zo da shi ba. To shine anan yace nayi imani da manzon Allah, nayi imani da abin da yazo da shi, kuma nayi akan abin da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ne. Shine sai yace wa ala hadha darajat salafu, akan wannan aqida wato magabatan kwarai shine wato suka zarci akan wannan aqida. Wa ake nihi da as-salaf? Sune magabatan kwarai, sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da tabi'ai da atba'u tabi'in, wanda sune fiyayyu a cikin wannan al'umma, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada shaida a fadarsa, khairun nasi qarni thumma allazina yalunhum thumma allazina yalunhum, in kaji an ce as-salafus salih, to sune ake nihi sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'in, ko kaji magabatan kwarai sun ce as-salaf ba tare da sun kara as-salih, to suna nihi sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'in. Shine yace wa ala hadha, yace akan wannan aqida darajar salafu, magabatan kwarai ma'ana suka zarci, wa a'immatul khalafi, da shugabanni na waɗanda suka biyo baya malaman ahlus sunna wal jamaa radiyallahu anhum Allah ya yarda da su gaba ɗaya akan haka wato su ma suka zarci haka ya tabbata daga gun sahabbai game da ayatu sifat abinda suke fada ayu ruha kama ja'at bilakai ku shudar da waɗannan abubuwa da suka zo na ayatu sifat ba tare da nuna kaifiya ba in Allah yace yana da hannu ku yi imani ku fada Allah yana da hannu sanin kaifiya kuma ku maida masa in Allah yace muku yana da fuska ku ce yana da fuska kamar yadda ya fada kullu shay'in halikun illa wajha kamar yadda ya fada kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram ku fada yana da fuska sanin kaifiyar yadda fuska take ku maida masa kayan shi shine anan yace wa a'immatul kanabi wato da shugabanni waɗanda suka biyo baya kamar yadda muka hakaito fadar al-Imam Malik game da tambayar da aka masa game da istiwa yace al-istiwa'u ma'lumun wal kayfu majhulun wal imanu bihi wajib was-su'alu anhu bid'a shine sai yace kulluhum al-Imam Shafi'i yace dukkan magabatan kwarai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai da atba'u tabi'in da su a immatul khalaf ma'ana shugabanni waɗanda suke na ahlus sunna wal jama'a waɗanda suka biyo baya gaba ɗayan su yace sun hadu alal ikrari a bisa tabbatar ma Allah subhanahu wata'ala duk abin da ya tabbatar ma kansa na sunaye da sifofi wal imrari kuma da shudar da su ka fada ba tare da yin wani tawili ba tare da jirkitawa ba kuma ba tare da nuna wata kaifiya ba kamar yadda suke cewa amir ruha kama ja'at bila kaifa ku shudar ma ubangiji subhanahu wata'ala duk abin da ya fada na sunaye da sifofi da duk abin da manzansa ya fada na sunaye da sifofi nashi bila kaifa ba tare da nuna wata kaifiya ba wal isbati shine yace kuma da tabbatarwa lima warada ga duk abin da yazo minas sifati na sifofin Allah subhanahu wata'ala fi kitabillahi a cikin littafin Allah wa sunnati rasulihi da sunnar manzansa min gairi ta'arrudin li ta'wilihi ba tare da bujirowa ba ga yima waɗannan ayoyi na sifa wato wani tawili na daba wanda suke ma wato ba tare da bujirowa ga wani tawili game da waɗannan sifofi ba wanda su al-mutakallima waɗanda suka biyo baya wanda lokacin da suka ringa fassara littattafai waɗanda suke na falsafa aka ringa fassara su da larauci to sai aka samu wasu suka shigar da waɗannan ka'idodi waɗanda suke na falsafa na ilimin zance a cikin abin da ya shafi tauhidi sai suke gabatar da hankalinsu akan duk abin da ya shafi nasu a sababin wannan suke ma ayoyi na alqur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suka zo suna bayani game da sifofin Allah subhanahu wata'ala tawi yanzu misali sifar hannu da Allah ya tabbatar ma kansa sai su ce a hannu ni'ima ake ni bal yadahu mabsuudatan sai su ce bal ni'ima ta huwai ni'imomin Allah a shimfiɗa suke fuskar Allah subhanahu wata'ala sai su ce zatin Allah fushi na Allah subhanahu wata'ala sai su ce hukuma so na Allah subhanahu wata'ala sai su ce wai yarda to haka suke yin tawili ga waɗannan sifofi wasu kwata-kwata ma gaba ɗaya suka kore ma Allah subhanahu wata'ala waɗannan sunaye da sifofi sune jahaniya to shine anan malam yace min gairi ta'arrudin li ta'wilihi ba tare da bujirowa ba ga yima waɗannan sifofi wani tawili na daban kenan kawai ka tabbatar ma Allah abin da ya tabbatar ma kansa ba tare da jirkitawa ko wani tawili ko kamanta shi da halittunsa al-Imam Shafi'i sai yake cewa wa qad umirna bi ittifa'i atharihi ko kuma maganar al-Imam Shafi'i ta tsaya shine sai yace wa qad umirna malam yace mu ko an umarce mu bi ittifa'i atharihi wato game da bibiyar wato shine gurabunsu duk inda suka dura kafa magabatan kwarai to nan ake bukatar mu dura kafa kar mu kauce mu yi dama ko mu yi hago san su inda suka bi nan ne ya zama wajibi ga mu'mini ya bi kamar yadda Ubangiji ta'ala ya fada wa man yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi'i ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Wannan aya tana tabbatar mana wajibcin mu'mini ya bi hanyar magabatan kwarai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai da atba'ut tabi'i. Kuma haka Allah subhanahu wa ta'ala yayi yabo da jinjinawa ya tanadi kyakkyawan sakamako ga waɗanda suke bin magabatan kwarai. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم شيني anan yace wa qad umirna bi iktifai atharihim tabbas an umarce mu game da bin wato gurabunsu walihtida'i bi manarihim da kuma neman shiryuwa game da alamominsu waɗanda suka kafa a kan hanya. Idan aka ce manar su ne alamomi waɗanda ake ajewa domin gane hanya, kenan ba yadda za a yi ka gane hanyar Allah subhanahu wa ta'ala wadda za ta sadar da kai da Ubangijinka ka dace da gidan aljanna sai ka bi alqur'ani da sunna akan fahimtar mazanjiya. Alamomin da suka ajje su ne za ka bi sau da gaba, shi ne ya ce walihtida'i bi manarihim da neman shiryuwa bi manarihim game da alamominsu kenan hanyar da suka bi mu bi. Duk abinda ya zo saɓanin abinda magabatan kwarai suke, to wannan ka tuhunci tunaninka da fahimtarka da ra'ayinka. In ma kana da wata fahimta, in fahimtarka ta saɓa ma fahimtar magabatan kwarai, to ajje ta ka kabuta su. Wannan shine ka'ida. Duk abin da zai zo maka a cikin ra'ayinka ko tunaninka sabanin abin da mazanjiya suke kan shi, to kar ka fito ka faɗa kuma kar ka fito ka bayyana, ka wadatu da abin da yazo. Shine anan sai yace wa huzzirna al-muhdasat, an tsawatar da mu game da duk wasu al'amura waɗanda suke fararru, waɗanda aka zo da su, waɗanda ba su da tushe, ba su da asali a cikin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa ukbirna, kuma an ba mu labari anna habbalalat, duk wasu abubuwa da aka farar da su to su ne ainihin bata. Idan aka ce bata shine karkace ma tafarki wanda yake madaidaici, almailu anisiratis sawi shine abdalal, mutum ya karkace ma tafarki wanda yake madaidaici, ga layin da ake so ka bi sai ka kauce ka yi dama ko ka yi hago, shine sunan batacce kenan wanda ya saki layi na kwarai. Shine yace an ba mu labari anna haddu wasu abubuwa da aka kirkira aka farar da su wato sune abdalalat, wato ainihin bata. Fa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada yace alaikum bi sunnati, wato kulazinci ruko da sunnata. In aka ce sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, duk abin da yazo daga gunsa na maganganu wato da ayyuka da tabbatarwa, duk abin da manzon Allah ya faɗa da abin da ya aikata da abin da aka yi a gaban sa ko aka faɗa masa ba tare da yayi musu, ba tare da yayi inkari ba, to wannan shine ake kira sunna. Shine yace alaikum bi sunnati, kula zinci ruko da sunnata. Sai yace wa sunnatil khulafa'ir rashidina al-mahdiyina, kuma kula zinci ruko da sunnar khalifofina waɗanda suke shiryayyu masu shiryasuwa, sune min ba'di bayana kenan al-khulafa'ul arba'a, Abubakar da Umar da Usman da Ali, Allah ya kara musu yadda. Wannan shaida ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada ga waɗannan sahabbai nashi, duk abin da suke yi to wannan ainihin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce, saboda waɗannan bayi ne wanda Allah subhanahu wataala ya tanade su domin su zamanto abokan zaman manzon shi, kuma su zamanto su ne waɗanda suke tsani na wannan al'umma game da fahimtar wannan addini. dan haka kasancewar duk abin da zai zo daga waɗannan al'a'immatul arba'a guda hudun nan to ainihin sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin shi ya mana umarni cewa mu yi riko da sunnar waɗannan khalifofi nashi guda hudu waɗanda suke shiryayyu manzon Allah ya siffanta su da wannan sifa ta ar-rushid in aka ce ar-rushid kishiyar al-gayyu ne in aka ce al-gayyu bata ar-rushid shiriya to manzon Allah ya siffanta su da wannan sifa yace shiryayyu ne kuma al-mahdiyina anan kuma ya ƙara siffanta su da sifa ta biyu ita ce al-huda shiriya shiryayyu ne kuma masu kokarin shiryar da jama'a ne sai yace abu alaiha bin nawajibi manzon Allah yace ku yi cizo akan ta ma'ana ku yi riko akan ta bin nawajib wato da haƙura waɗanda suke na kurya kirame kenan waɗancan haƙura na kurya sune ake kiransu annawajis manzon Allah yace ku yi riko da ita wannan jumla kinaya ce manzon Allah yake mana cewa mu yi riko da sunnar shigam kar mu bari ta kurce mana kamar yadda misali mutumin da ya fada cikin ruwa ko mu ce ya fada cikin rijiya idan aka zura masa igiya cewa ya kama a guddo shi kaga ai zai rike igiyar nan gam kai in ya gama cewa famar kurcewa za ta yi masa da hannu da zai sa haƙuran shi ya rike ta gam dan kada ta kurce masa saboda famar tsira yake wannan igiya ita ce sababin tsirar shi in ya sake ya sake ta to ya hallaka to haka sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce daya ita ce hanyar tsira duk wanda ya sake ta to ya hallaka shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace mana taraktu fikum amrayn lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati na bara muku wasu al'amura guda biyu matukar za ku yi riko da su manzon Allah yace har abada ba za ku bace ba yace shine alqur'ani da sunnata to shine anan yace abu alaiha in aka ce al'abu shine cizo an gane ku kaga duk wanda ya ciji abu to zai rike shi iya kokarinsa dan kar abin ya kurce to cizan ma anan manzon Allah sai yace bin nawajiz da haƙura waɗanda suke na kurya wanda su ne in suka rike abu da wuya yake kurcewa sai yace wa iyyakum wa muhdathatil umuri manzon Allah yace ku kiyayi wato fararrun al'amura abubuwan da aka kirkira aka zo da su da sunan addini waɗanda kwata-kwata ba su da tushe a cikin karantarwa ta manzon Allah yace ku kiyaye su sai yace fa inna kullu muhdathatin bid'a manzon Allah yace dukkan wani abin da aka farar da shi to sunansa bid'a an gane ku duk wani abu wanda aka farar da shi to wannan sunansa bid'a dan haka kwata-kwata an gane ku sai yace wa kullu bid'atin balala ko kuma wa kullu bid'atin balala manzo Allah yace dukkan wata bid'a kwabata ce dan haka a shar'ance babu wata bid'a mai kyau an gane ku babu maganar wata bid'a mai kyau haka ya tabbata a cikin alhiliya ta Abu Nu'aym al-Asbahani Abdullahi dan Umar yake cewa kullu bid'atin balalatun wa in ra'aha an-nasu hasana dukkan bid'a bata ce koda mutane suna ganin kyawunta koda suna ganin kyawunta duk inda bid'a take bata ce dan haka cewa akwai wata bid'a mai kyau a addini wannan cin gyaran Allah subhanahu wata'ala ne kuma tuhumar manzansa ne duk wanda yake rai cewa akwai wata bid'a mai kyau a musulunci to wannan yana tuhumar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne da cewa ya buye wani abu daga cikin sakon da Allah ya turo da shi ya turo shi da shi bai isar ba kamar yadda Ibn al-Majishun babban almajiri ne daga cikin almajiran al-Imam Malik Allah ya ji kansa yake cewa naji malami na al-Imam Malik na fada yana cewa man za'ama anna fil islami bid'atan hasanatan faqad za'ama anna ar-rasul sallallahu alayhi wa sallama khana ar-risala li'anna Allah ta'ala yaqulu al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina fama lam yakun yawma idhin dinan fala yakunu al-yawma dina al-imam Malik yace duk wanda ya rai cewa a cikin musulunci akwai wata bid'a kyakkyawa yace tabbas wannan mutumin ya rai cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ha'inci ubangijinsa game da manzancin da ya bashi, ma'ana ya masa magudi, ya koye wani abu bai isar ma jama'a ba. Micece hujja al-Imam Malik yace domin Allah ya faɗa al-yawma akmaltu lakum dinakum, a yau na cika muku addininku, wa atmamtu ni'mati alaykum, na cika ni'imata akan ku, wa raditu lakum al-islamu dina, kuma na yardan muku da musulunci a matsayin addinin da zai amfani me shi a gona. An gane ku, wannan aya ta sauka ne a hajjin bankwana a rana Arafa. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana tsaye a Arafa bayan la'asar wannan aya ta sauka, wanda kuma sako ne Allah ya turo cewa ya cika addini. Idan aka ce abu cikakke ne, to a al'adance da hankalci baya bukatar kari. Shine muka yi misali, ka cika kofi da ruwa, sai ka samu yaro wanda yake mai dan hankali, wanda ya fara wayewa, ka bashi ruwa a wani kofi, ka ce je ka zuba a can, ka ji amsar da zai baka cewa zai yi a cike yake. Ya tabbata ya san duk abu wanda yake cikakke ai baya bukatar kari. To Allah ya ce ya cika addini, amma shi dan bid'a bai yarda ba. To dan haka shine al-Imam Malik ya kafa hujja cewa duk wanda yake gana akwai bid'a mai kyau a musulunci, to yana tuhumar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne cewa ya buye wani abu bai isar ba. Al-Imam Malik sai ce fama lam yakun yawma izin dina, duk abinda bai zamanto ba addini a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, yace fala yakunu yawma dina, a yau ba zai zama addini ba, dan wani ya kirkira ya zo da shi ba yadda za a iya zama addini. To dan haka kasance sai wato shine anan manzon Allah yace wa kullu bid'atin balala, dukkan bid'a bata ce, dukkan bid'a bata ce. Kuma in har kai kana da awar cewa a musulunci akwai bid'a mai kyau, to wane ne zai nuna mana kyawunta? Saboda Allah dai ya halice mu ya bambanta, ra'ayina da naka ba ɗaya bane. In kai kana ganin abu ne mai kyau, to ni abuna ba mai kyau bane, shi ma abun wancan ba mai kyau bane. To tunda ra'ayina bai bani ba mai kyau ne, abuna mara kyau ne, kai abun ka mara kyau ne, yaya za a yi mu haɗu? Mun zama kishiyar juna. Shi kuma musulunci addini ne wanda yake haɗa kan jama'a, wanda ya maida al'umma tsintsiya madaurin ki daya. Dan haka ba yadda za a yi al'umma ta haɗu ta zama tsintsiya madaurin ki daya, masu kaunar juna, masu tausayin juna, masu taimakawa juna, sai an koma bin Al-Qur'ani da Sunna, kowa ya aji ra'ayin shi da son zuciyar shi. Al-Qur'ani da Sunna akan fahimtar magabata shine abin da yake hada kan al'umma, kamar yadda Allah ya mana umarni wa atasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu, kamar yadda yake fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Haka yake fa la wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Shine anan yace wa kullu bid'atin wa kullu bid'atin dalala, dukkan bid'a bata ce. Ziyada a cikin sunanin Nasa'i manzon Allah sai yace wa kullu dalalatin finnari, wa kullu dalalatin finnari, dukkan bata fa karshen ta shine wuta. Allah ya kare mu. Wa qala Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda, ya faɗa yake cewa ittabi'u, yace ku bi duk abin da yazo muku a cikin Al-Qur'ani da sunnar manzansa sallallahu ta'ala da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, wala tabtadi'u, karku kirkiri wani abu. Yace faqad kufitu, tuntuni an isar muku duk abin da kuke so wanda zai kusantar da ku da ubangijinku, tuntuni an isar muku. In dai ibada ce abinda zai kusantar da kai da ubangiji, to an isar maka, kar ka yi wata wahala. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani mai kamsarwa, ka wadatu da abinda yazo a cikin karantarwar shi. An gane ko? Kar ka ba kanka wahala, cai ittabi'u, ku bi abinda yazo muku a cikin Al-Qur'ani da Sunna. Kuma haka Allah ya mana umarni, ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum, ku bi abinda aka saukar muku daga gun ubangijinku. Menene aka saukar muku daga gun ubangijinku? Shine Al-Qur'ani da Sunna. Wa anzalallahu alayka al-kitaba wani hikima, alhikima ita ce sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Wala tabtadi'u yace kar ku kirkiri wani abu ku zo da shi da sunan addini, sai yace faqad ku fi tuntuna an isar muku, kar ku yi wahala, duk wani abu da kuke so ya kusantar da ku da ubangijinku na ibada, to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai bar ku ba haka sai da ya bayyana, kamar yadda hadisi ne sahihi. Manzon Allah yake cewa babu wani abu wanda zai kusantar da ku da ubangijinku yace face na bayyana muku, babu wani abu wanda zai nisanta ku ga barin ubangijinku face na tsawatar da ku. Dan insha Allah ya kamata mu dakata, da fatan abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.